Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan ya mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a daidai wannan lokaci na shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Bauchi na ci gaba da jimamin rashin wasu dalibai 20 da suka rasa rayukansu bayan wani mummunan hadarin mota da suka yi.
Karamar hukumar Musau da ta taba haduwa da jiyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce ba.
Sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matsaya da kungiyar gwamnatin Najeriya ta cimma na cewa ta goyi bayan a bar kowace jiha ta kafa rundunar 'yan sandanta domin tabbatar da tsaro. Shin menene ra'ayinku? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labarin wasanni daga Ghana, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ranar 2 ga watan nan na Fabrairu, mayakan kungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga mabuyarsa a dajin Sambisa suka mika wuya ga hukumomi. Mika wuyan da suka yi na zaman wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun kawancen yankin suka samu akan kungiyar da aka karyawa lagu. Duk da haka tana zama mummunar kungiyar 'yan ta'adda. Major General Rogers Nicholas na rundunar sojan Najeriya ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa ya yi imani wasu da yawa za su ƙara miƙa wuya. Ɗaya daga cikin waɗanda suka miƙa wuya ya faɗi cewa shi da sauran mayakan sun fuskanci matsalar rashin abinci da ruwa da magunguna. Tubabban ɗan Boko Haram ɗin ya faɗa wa muryar Amurka cewa mun sha wahala a daji. Amma yanzu godiya ga Allah mun samu karbuwa wajen hukumomi kuma suna kula da mu. Ya ci gaba da cewa ina kira ga sauran waɗanda suke can cikin daji da su ajiye makamansu su miƙa wuya ba abin da zai same su.
Cikin yanayi na takatsantsan Amurka ta yi na'am da matakan da Pakistan ta ɗauka a wannan makon na haramta wasu ƙungiyoyi tare da ɗaiɗaikun jama'a dake cikin jerin sunayen da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana su a zaman 'yan ta'adda. Amma jami'an Amurka ba su ce ko matakin ya isa ya sa Washington ta sassauta yunkurin da suke yi na sanya Pakistan a cikin jerin ƙasashe ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ake sawa ido akan samu suna samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci ba. A cewar wani rahoto da kamfanin Reuters ya fitar a wannan makon, Amurka da Burtaniya sun gabatar da wani ƙuduri a gaban kungiyar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da masu halatta kuɗaɗen haram da ake kira Financial Action Task Force da Turanci, akan ta sanya Pakistan cikin jerin ƙasashe da take sawa ido. Daga baya rahoton ya ce ƙasashen biyu sun shawo kan Faransa da Jamus akan su goyi bayan ɗaukar nauyin gabatar da ƙudurin. Za a fara taron ƙungiyar da ke sa ido a birnin Paris a ranar 18 ga watan Fabrairu. Wani babban jami'in Pakistan ya ce ƙasar na bin ƙa'idodin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma yana sanar da sauran mambobin majalisar akan matakan da Pakistan ke ɗauka don kawar da batun samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci da ake zargin ƙasar da shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma, wanda yake tsaka mai wuya, ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin yau Laraba. Yana mai cewa babu adalci matsan lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa laifin da ya yi ba. Da yake magana da tashar talabijin ta ƙasar da ake kira SABC a taƙaice, Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta. Amma shugabannin na ANC sun ki su amince da wannan tayin da ya yi musu, suka buƙace shi da ya yi murabus nan take. Jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kura'ar nuna rashin amincewa da shugabancinsa gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, idan har bai sauka ba kafin lokacin.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram, kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa wasu laifuka biyu kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zaɓe, ya kuma ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare don ci gaban 'yan Isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinmu. Kiran da aka yi game da tuhume-tuhumen manyan laifuka jiya Talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zarge-zargen cewa Netanyahu ya karɓi kyaututtuka masu tsada daga hannun wasu attajirai. Attorney General na Isra'ila Avichai Mandelblit ne zai yanke shawara ko za a tuhumi Netanyahu ko kuma a'a. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To ana ci gaba da jimami a ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya bayan wani hadarin mota da ya yi sanadin mutuwar ɗaliban makaranta 20 da malaminsu ɗaya da kuma direban motar da suke ciki yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa Kano. Daga Bauchi ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad.
Wannan dai hatsari ne da ya kada al'ummar Misau da ma jihar Bauchi baki ɗaya bisa ga yanda wannan hatsarin ya faru da kuma wanda ya ratsa da su. Yara ɗalibai 'yan makarantar sakandare da ke ziyarar ƙarin ilimi su 20 da malamansu guda biyu suka kwanta dama a wata taho mugama da mota ƙirar trailer. Mai matawa sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman, wanda aka gudanar da janazar a ƙofar fadarsa, ya ce al'umma baki ɗaya na cikin jimami. Malam Nasiru Darazo, wanda ya rasa kaninsa a wannan hatsarin, ya ce iyalinsa na cikin makokin wannan rashi.
To abinda zan ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin karamar hukumar Misau daga taba haduwa da juyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce ba, domin ni ina karamar hukumar Misau ina cikin babban asibitin Misau aka kawo gawo daga ɗaya lokal gama wanda jami'an tsaro suka kawo su. Wanda an kaga gawakin su nan babu daki, sun ce karamar hukumar Musau a cikakke take makil, ba a samu dama kabun cikowa ba ma aka yi zana idan su sai misalin karfe 7 da rabi na dare bayan an yi sallar magariba.
To kowane hali wannan makarantar sakandaren jikakke dawo ke ciki bayan wannan hatsarin, ga shugaban makarantar da ƙarin bayani.
Rabiu A. Ahmed, matsayin principal ne. Yawa, ta ba da hutu na kwana uku. Daga ba za a sa koma aiki ba sai juma, amma komi da kun ajiyar janayen su ana kai zuwa ana ta gaisu da iyayen yara da sauransu duk an yi, kuma gwamnatin ce ta yi mana kokari ta ba iyayen yaran da tallafi, kuma akwai su dan majalisa sun ba da tallafi a kan abu da iyayen yara da su honorable government su sun yi kokari sosai a kan shirya tun lokacin da suka rasu da kafin mai yan su a kan
al'adar. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kulla nafsin za'iqa til mauti ayar qur'ani ce, duk san da na zo kan ayar nan ni sai na diman ce rigar nan dai mutuwa da zai yi.
Ko sai mu ce Allah ya ji kansu. A Najeriya har ila yau mahukunta sun fara kiran a dauki matakai bayan da hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani ta Najeriya, wato NITDA, ta fitar da wani gargaɗi kan yiwuwar samun kutsen masu satar bayanai musamman ma a bankuna da ma'aikatan Najeriya a wannan shekara, lamarin da ka iya kaiwa ga asarar ɗumbin kuɗaɗe. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu ya kai aiko mana.
wannan an karbar ta kai ga zauren majalisar dattawan Najeriya inda aka zanta kan lamarin.
If we cannot protect malicious and vexatious,
idan ba za mu iya kare kanmu daga zamba cikin aminci na kafafen samar da yanar gizo ba, ta yaya za mu iya amfani da kafarmu ta yanar gizo wajen kare mutunci da tsaron Najeriya inda an samu akasin kawo mana hari na makamin kimiyyar yanar gizo? Sanata Dino Mai Layi ke magana kan wannan batu a zauren majalisar.
Is to make sure that these agencies of government
da aka mafita ga wannan damuwar ita ce mu buƙaci hukumomin da haƙƙin kare kafar ta yanar gizo ke wuyansu su farka don sauke nauyin da ke kansu. Bayani ɗaya kawai na ƙarya zai iya jefa Najeriya cikin babbar damuwa. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Ike Ikwaramadu da ya jagoranci zaman ya ce ya zama wajibi gwamnati ta farka don samun kariya. Kullum ‘yan damfarar yanar gizo kan shigo cikin akwatunan sadarwarmu na email da buɗe shafuka da sunayenmu inda sukan damfari mutane. Wannan ya kai sai da na fitar da sanarwa cewa ba ni da wani shafi na ƙashin kaina a yanar gizo. Da zarar an toshe nan sai ‘yan damfarar su buɗe can. Ikwaramadu ya ƙara da cewa mafi damuwa shi ne gargaɗin yaƙi ta yanar gizo da ke tinkaro Najeriya. Kamar yadda mukan shirya don yaƙi na soja don kare ƙasa, haka ne ya dace mu shirya don yaƙi da hari ta yanar gizo kan cibiyoyinmu. Mataimakin shugaban majalisar dattawan ya karanta ƙudurori biyu da aka ɗauka kan wannan barazana da ke tinkarowa. A farko shi ne mai ba wa shugaban Najeriya shawari kan tsaro, Janar Manguno, ya ankarar da cibiyoyin tsaro da bankuna kan wannan barazanar. Mataki na biyu shi ne sanya kwamitin majalisar dattawa na kimiyya da kare yanar gizo ya shirya babban taro da zai haɗa dukkan masu ruwa da tsakiya wannan bangare. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A farkon makon nan ne kungiyar gwamnonin Najeriya ta nuna goyon bayanta ga kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa a bar jihohi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na ƙashin kansu da nufin daƙile matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. Wannan matsaya da kungiyar ta bayyana na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo yayin wani taro na ƙoli kan tsaro da majalisar dokokin Najeriya ta shirya a Abuja. Ya bayyana cewa shawarar kirkiro da 'yan sanda na jiha ita ce mafita. Sai dai yayin da wannan batu ke ƙara samun goyon baya, wasu na ganin barin jihohi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na ƙashin kansu tamkar miƙa musu makami ne ga namusgunawa abokanan hamayya da kuma biyan wasu buƙatunsu na kansu. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Kafin mu buɗe layukanmu ga a shakata da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
A tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a karfe 3:13 agogon Washington. Ga kira mun samu daga Kano. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kana tare da Umar Ofisa Unguwa Kulai ne fata daga nan jihar Kano Najeriya.
To muna jin kamar Umar.
Na ji daɗin kama ku wannan maudu'i ne saboda radio ta dan dauke yanzu.
To yau muna magana ne kan batun matsayin da gwamnoni suka cimma ta cewa sun amince a kafa rundunar 'yan sanda a kowace jiha. Ta wato
gaskiya wani abu bai dace a yi shi ba. Gaskiya gwamnatin tarayya take da iko ta ba da tsaro a dukkanin, kuma inda aka ce gwamnatin tarayya ta iya da wannan, to zamu iya cewa gwamnatin tarayya ta gaza ba da tsaro kenan. Gaskiya ba mu yadda a yi jihohi ba saboda kasu zo su yi kama karya don cimma abubuwa na burin su. Wannan shi ne a
takaice. Amma Malam Umar suna
daga jihar Kano a taki lafiya.
To madallah, mun gode Malam Umar daga Kano. Wani mu je jihar Niger. Wani ne kallai?
Malam Muktari Matsayari, kira ba kuɗi a jihar Tsohuwar Kasuwa Marigaya.
To muna jin ka Malam Muktari.
maganar cewa ƴan sanda su yi a jahohi su yi ƴan sandan su a gaskiya ba mu goyi bayan wannan ba.
Dalili?
Dalili guda ɗaya shi ne za su yi amfani wajen mutu da na'ama dukkan wani wanda suka ji suna jin haushin shi ko kuma abokin adawa.
To amma su ƙorafin da suke shi ne cewa ana samun jinkiri wajen kai ɗauki ta fannin abin da ya shafi tsaro. Idan da a ce akwai ƴan sanda na jiha nan take za a sami damar daƙile wata damuwa da ta taso.
Akwai haka ɗin, amma gaskiya ran kai daɗe abinda nake tunani ko su jin suka dawo a haka ɗin abin zai kasance, domin matsalar ƴan sanda ce yanzu ko da wani matsala ta samu da ka kira an kira ƴan sanda wanda ya ce ko a ce mai motar ba mai ko kuma dai su kawo wasu matsaloli har sai an gama abubuwan nan da ake yi tukuna.
Alan Mukhtar kenan daga jihar Neja, bari mu je Kaduna. Wane ne a kan layi?
Amin Lalo, barka da lasariya.
Yawwa, barka da wannan yammaci.
Na na Murtala, ana kiran ku da garin Rigasa Kano tarayyar Najeriya.
Yawwa, to muna jin kama da Murtala.
Ai, kwata-kwata malam din ɗan majalisar da na ba shi ƙuri'a yadda da wannan, to wallahi da garanan na dinga da abin da Allah ya min na shiga Libya da zaɓe na je na zaɓen su kenan. Saboda wannan abubuwan ai kasan da ya zamanto shugabanni sun fi son talakawansu aike wannan abun. Shugabanni, amma mu yanzu ƙasar ku mu talakawa muke fi son shugabanni. Kuma in ka duba kamar America da suke da irin wa'annan sandan jihohi, su ma za ka ga ai su suke tsananin son talakawansu. Mamun Lalo ɗaya ba ne ni, idan na ɗauki mota na tafi kudancin ƙasar nan, jami'in tsaro yana ganin filan lamba na daga arewa ne, ya dinga siyasan da ya ciro wani abu a jikina, ina ga kuma an ba shi adana. Sai ya kashe ni ya binne ni a can ma ba ma sani ba, kaga kenan ko. To kwata-kwata ba mai yadda da wannan tsari ba, magana na gaskiya, da fatan za ku tashi lafiya.
Murtala daga jihar Kaduna, bari mu sake komawa Naija. Wane ne a kan layi?
Sunana Suleiman.
To muna jin ka Suleiman.
Ina kira daga Kwantagora ne.
Yawa, to muna jin ka.
To gaskiya ni wannan abun ban goyi baya ba.
To
saboda gaskiya in aka ce gwamnoni su kirkiro ƴan sanda nasu na kansu
na jiha,
za su yi amfani da wannan daman ne su dinga musguna ma abokan adawan.
To layin Suleiman ya tsinke ga dukkan alamu, bari mu sake kobawa Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Amin wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo, barka da la'asariya.
Barka da wannan yammaci.
To sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawuka nan Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah, a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan ƙasa wanda ba da shawara a wannan al'amari, muna kira ga ƴan majalisar tarayya na Najeriya daga sanatocin su zuwa ƴan majalisar wakilai. Wannan ƙuduri da ake magana wai za a jawabi kowa ya gwamnati a jami'an tsaron ƴan sanda. To tsakani da Allah ba ƙaramin kuskure ba ne. Kuma muna kira ga dukkansu, su kansu gwamnati suka suke ji. Ai, akwai mutanen da suka san unguwanni, ƴan jarumai da gora, ya kamata su zo inganta su ne a unguwanni. Amma ƴan sanda na jihohi, to idan aka ce za a yi irin wannan abu tsakani da Allah, to duk wani ɗan adawa a jiha to ya zama sunan isori. Da haka muna kira ga wannan ƙuduri, kada Allah subhanahu wataala ya ba su damar zartar da wannan ƙuduri. Ƙarshe na ra'ayi kenan, Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
To madalla, bari mu je Mubi. Wane ne a kan layi?
Baba Ganya ne daga Mubi.
Yawa, to muna jin ka.
Kirkiro ƴan sandan jihohi kawai zai kara tashin hankali ne a Najeriya, domin kun ga yadda jihar Benue da Taraba suke yi, wannan ma ana ɗan sandan tarayya ina ga jihohi. Saboda haka santan bai dace ba, mu ba mu yarda ba.
Amma ba ka ganin zai ƙara samar da tsaro a jihohin nan idan aka ce ga ƴan sanda a kusa-kusa ta yadda ba sai an ta faman neman izinin a turo ƴan sandan daga can sama gwamnatin tarayya ba?
Wannan ma ana ba da umarnin ai, amma ina ba amfani da shi. Saboda haka amfani da ƴan sandan tarayya shi ne kawai mafita.
To me kira kenan daga Yobe? Mu ne da godiya, wato Mubi. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rafkana Gashuwa, babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya.
Wa alaikum salam Mala Ali.
Abinda jihohi suka nema na su samu ƴan sanda da jami'an tsaro da suke so, ni ana wa ganin kar gwamnatin tarayya ta yadda, saboda yadda ƙarfin shugaban ƙasa ya zama bai da ƙarfi sosai. saboda bayan da za a ce jiha tana da wannan kuma sannan kuma inda jihohi suke gudanar da zabe halauka makaryan da ake nufi za ta ƙara ƙaruwa a yanzu haka ma ta kaice abin da aka yi a jihar Benue din nan kamar yadda aka sa wasu 'yan banga aka ce jami'an tsaro ne ai gwamnati ba ta yarda da su ba
Malam Ali ba ka ganin da yake muna kwaikwayon kasashen da suka ci gaba ne inda su a jihohi na akwai 'yan sanda baka ganin matakin da su suke su dauka su gwamnatin yana kan hanya
yato ci gaban ai ba mu kai gare shi ba mun dan ci gaba kadan amma ba kamar yanda ake nufi ba saboda yanzu siyasar Najeriya har yanzu ba demokradiya ake yi ba irin cikakkiya yanda ake so saboda demokradiya cikakkiya wanda kai talaka zaka je ka zabi wanda kake so kuma gobe in kaga wannan bai ma ba ka canja yanzu amma a Najeriya duk gwamnatin da take mulki a guri zaka ga tana hana kowa sakat ko a PDP kake ko a APC duk wanda ya karba amma muna
Ali Rafkara kenan daga Yobe bari mu je Zuru Jake Biwa ne akan lai
kuna magana da Mikaelu Adamu sarkin aski Zuru road block
to muna jin ka Malam Mikaelu
to gaskiya dangance da
kana tare da Malam Mikaelu
al'amarin bai kamata ba
dalili
saboda zai kara kashe dangantaka ma na yan sanda saboda haka ina kira ga shugabanni don Allah ga bisa ga wannan abun da aka ce za a yi za a dauki yan sanda na state gaskiya wannan ni ban ba da nawa gudunmawa ba a dauki wannan yan sanda na state
to madalla mun gode a Malam Mikaeli daga zu jihar Kebbi kuma da kiran naka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawa su kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka karfe 3:21 a nan Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
damu so ma labarin wasannin ne akan hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda iyaye da waɗanda suka yi rawa sun kai tsaki a fagen kwallon kafar ke neman a hanzarta yanke hukunci a kotu domin tabbatar da komawa ga wasannin league din premier kasar Ghana yanzu tilas ne za su yi hakuri har wani mako bayan da wata babban kotu a nan Accra ta dakatar da sauraron wannan kara da Accra Great Olympics ta kai akan kungiyar kwallon kafar ta kasar Ghana a ranar 21 ga watan Fabrairu. Hukumar daraktocin Accra House of Oak sun dakatar da mai koyar da club din wasa coach Frank Nuttles akan kwandilansa bayan ya bayyana cewar yana shan hankalin ɗan wasa kada su sabanta kwantaragi su da club da kuma shiga duk wani harkoki waɗanda ba su dace da sharuɗa na club ba. Mai koyar da Tamayu Football Club wasa Enos Adepa ya gargadi a Sanci Kotoko da su maida hankali kan samun shiga zagaye na gaba kada su yarda da duk wani tsangwaman da za a yi musu in su isa kasar Congo don min wasa na zagaye na biyu tunda wato hikima kurun Kotoko ke bukata domin su ci karfin Kara Club a Brazzaville yace ba zai yi mamaki ba in Kotoko ta samu shiga zagaye na gaba a makon da ya gabata ne Kotoko ta kara da ainihin kara a nan Kumasi inda Kotoko ta yi nasara da ci daya da nema shugaban Ghana Olympic Committee Mr. Ben Nunu Mensah ya faɗa cewa kasar Ghana ta shirya wa wasannin wato Commonwealth na shekara ta 2018 wadda za a yi a Gold Coast kasar Australia daga ranar 4 zuwa 15 ga watan Afrilu wasannin Commonwealth na shekarar nan suna fatar sai sun ciyo lamban girma a wannan wasa da haka muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Jakadan Amurka a Habasha Michael Reno ya bude wani taron bita na kwana uku na yankin wanda ya kunshi tsofaffin hannu masana kiwon lafiya da Amurka ta horas a wasu manyan tarurrukan kiwon lafiya na duniya ya bude taron ne ranar 6 ga watan Fabrairu na shekarar nan a Addis Ababa
Taron ya kawo akalla mahalarta 22 daga kungiyoyin da Amurka ta dauki dawainiyar horas da su daga kasashen Habasha, Lesotho, Malawi, Switzerland da Tanzania, da zummar musayar bayanai akan hanyoyin da suka fi dacewa na ganin bayanan kiwon lafiya sun kai ga al'umma. Taron ya kuma samar da kayan aiki ga mahalartan da za su kwadaita wa mutane neman bayanan haɓaka kyawawan halaye game da kiwon lafiya ta wajen samun alƙalumma da dabaru. Hakanan taron yana son ganin an kafa kungiyar ƙwararru da suka samu irin wannan horo waɗanda har yanzu suna cikin aikin kiwon lafiya. Jakada Reino ya gaya wa mahalartan, idan mun gaza bayar da lafiya ga 'yan ƙasa, muna jin zafin da bashi misaltuwa wanda ya fi ciwon zafi. Muna ganin illar haka idan yara ba su je makaranta ba. Muna ganin wahalar da iyaye suke shiga idan suka gaza zuwa aiki, da bakin ciki idan an rasa rai ko kyamar da ake nuna wa masu lalura saboda wata cuta. Kuna nan ne saboda kun san kalubalen kuma kuna kokarin gyarawa. Jakadan ya kara da cewa kamar ku Amurka tuni ta gano amfanin hada kai ta tsakaikanin hukumomi daban-daban don ganin an magance kalubalen lafiya a fadin duniya. Hukumomi mabambanta kamar hukumar raya kasashen ta Amurka, cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka, ma'aikatar tsaron Amurka, jami'an tsaron farin kaya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ƙarƙashin reshenta da yake kula da 'yan gudun hijira suna aiki ta ɓangarori daban-daban don bunƙasa lafiyar jama'ar Afirka da kuma sauran sassan duniya. Dukkan waɗannan hukumomi suna ɓangaren tawagar ofishin jakadan Amurka a Habasha, wanda suke aiki tare da gwamnatin Habasha da ƙungiyoyin farar hula da masu zaman kansu da dai sauran masu taimakawa. Jakada Reino ya gaya masu halartar bitar cewa zuwa shekarar 2050 yawan al'umma Afirka zai zarce biliyan 2, wanda fiye da kashi 70 'yan ƙasa da shekaru 35 ne. Biyan buƙatun mutane biliyan 2 ba abu bane wanda za mu iya yi mu kadai. Amurka na iyaka ƙoƙarinta, kuma aikin yana buƙatar ƙawaye masu ƙarfi da shugabanni gwarzaye kamar ku da kuke aiki a nahiyar don ganin an cimma nasara. Hakanan za ku buƙaci junanku, shine yasa taruka irin waɗannan suke da muhimmanci, inji Jakada Reino. Kuna da cikakken goyen bayana da na abokanan aikina da gwamnatin Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da fatan za a mun afuwa karfe 4 na yamma ne, saura minti 4 ba 3 da rabi kamar da na faɗa da zuba. Yanzu ga Maryam Dauda ta zo da labarai a takaice.
Madugun 'yan adawar ƙasar Zimbabwe Morgan Tsvangirai, wanda ya yi suna wajen daɗe wadda ya yi yana gwagwarmayar neman kawo ƙarshen gwamnatin daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe ya rasu 'yan watanni bayan da Mugabe ya sha matsin lamba har sai da ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulki a ƙasar. Gwagwarmayar marigayin ta janyo masa jidali ga hannun gwamnati. Tsvangirai ɗan shekaru 65 ya rasu yau Laraba a Afirka ta Kudu bayan doguwar jinyar da ya yi sakamakon cutar sankarar daji ko kuma kansa da Turanci. Rundunar 'yan sanda a ƙaramar hukumar Broward da ke jihar Florida ta nan Amurka ta ce ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wata makarantar sakandare da ke Parkland har yanzu bai shiga hannu ba. Babu cikakken bayani, amma tashoshin talabijin da ke yankin sun ce mutane aƙalla 20 ne suka jikkata. 'Yan sandan ba su da bayani akan halin da waɗanda harin ya rutsa da su suke ciki a yanzu haka. Ranar 2 ga watan nan na Fabrairu, mayakan ƙungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga maɓoyarsu a dajin Zamfiza, inda suka miƙa wuya ga hukumomi. Miƙa wuyan da suka yi na zaman wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun ƙawancen yankin suka samu a kan ƙungiyar da aka karya wa lagu. Duk da haka tana zama mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda.
Masu haro, abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za madadin ita Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyanmu Zubair Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.